This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yammacin yau Laraba 31 ga watan Yuli, shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hawwa, kungiyar Hamas ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniyeh a wani hari da ta kai Tehran, babban birnin kasar Iran. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta dakile ɗaya daga cikin har-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa. Sannan cibiyar kata da ke Amurka ta ce zaben shugaban ƙasar Venezuela da aka gudanar ranar Lahadi bai inganta ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari ta sama da sojojin Mali suka kai a wata mahaƙar zinare kusa da wani ƙauye da ke iyakar ƙasar da Algeria. Ya rutsa da wasu 'yan ƙasashen Nijar, Najeriya da Chadi.
Kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ƙwarin wuta kan mutanen da ke nan.
Haka zalika a yayin da Najeriya ke ɗaukar harama na fara zanga-zangar gama gari da na matsin rayuwa da matasa a ƙasar ke shirin farawa a ranar 1 ga watan Agustan nan, gwamnatin ƙasar ta shiga lallashin matasan da wasu tsare-tsare da ta ce za ta bullo da su na tallafawa rayuwa domin su dakatar da zanga-zangar da ta ce tana gudun abin da kaje ya dawo.
Gwamnati za ta riƙa ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai riƙa tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi.
Daya daga cikin matakan da ta ce za ta ɗauka kenan, sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin zamantakewa tare da Zainab Babaji, inda shirin a wannan makon zai ɗora ne akan tattaunawa da al'ummar jihar Sokoto ta arewacin Najeriya dangane da shawarwari kan yadda 'yan Najeriyan za su haɗa kai domin samar da zaman lafiya. Amma da farko a gyara zama a saurari labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, kungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniyeh a wani hari da ta kai Tehran, babban birnin kasar Iran, inda Haniyeh ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Wani bayani da Hamas ta tura ta kafar Telegram mallakarta na cewa an kashe Haniyeh ne a wani gida da ke Tehran, babban birnin na kasar Iran. Rundunar tsaron juyin juya halin Iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron Haniyeh ma a wannan hari da aka kai da Asuba, kuma ana kan binciken al'amarin. Nan take dai Isra'ila bata ce komai ba. Mutuwar ta Haniyeh na zuwa ne watanni 10 bayan da kungiyar ta Hamas mai samun goyon bayan Iran ta kaddamar da wani hari a kudancin Isra'ila ta kashe mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da 250. Isra'ila ta mai da martani ta wajen kaddamar da hare-haren soji a Gaza da suka yi sanadin mutuwar Falasɗinawa sama da 39,400. A cewar ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda ba ta bambance sojoji da farar hula a jimlar ta. A halin da ake ciki kuma, wani tsohon mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa a Isra'ila ya gaya ma muryar Amurka cewa kungiyar Hamas ko kuma kungiyoyin Hamas da Hezbollah masu alaka da Iran na fuskantar mawuyacin zaɓi wajen yanke shawara kan irin martanin da za su maida ma Isra'ila, saboda kashe 2 daga cikin manyansu a har-haren na biranen Beirut da Tehran cikin 'yan sa'o'i kawai daga jiya Talata. Brigadier General Jacob Nagel mai murabus, tsohon mai bayar da shawara kan tsaro ga Prime Minister Benjamin Netanyahu, ya yi tsokaci kan wannan lamarin ne a wata hira ta wayar tarho da muryar Amurka yau Laraba. Isra'ila ta jaddada cewa ta kashe Fa'ud Shukri, babban kwamandan sojin Hezbollah mai hirkwata a Lebanon, wadda Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci. a wani hari da Isra'ila ta kai jiya Talata kan wani gida da ke tungar kungiyar a kudancin birnin Beirut. Har yanzu dai kungiyar ta Hezbollah bata ce ko an kashe Shukri ba ko a'a.
To madalla an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Yanzu shirin zai nausa jamhuriyar Niger. Inda wakilinmu da ke can Suleiman Mumini Barma ya shaida mana yadda wani hari ta sama da sojojin Mali suka kai kan wata mahakar zinari kusa da wani kauye da ke iyakar kasar da Algeria. Ya rutsa da wasu yan kasashen Niger din Najeriya da Chadi, lamarin da ya haifar da asarar rayukan jama'a da kawo yanzu ba a tantance adadin su ba, yayin da waɗanda suka tsira yake kira ga hukumomi da su gaggauta ɗaukar matakan mayar da su gida.
Sanarwar da rundunar mayakan kasar Mali wato FAMA ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati ORTM na cewa dakarun tsaron kasar da takwarorin su na Burkina Faso a ƙarƙashin yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen IOS sun kaddamar da ayyukan kakkaba na haɗin gwiwa a jiya Talata 30 ga watan Yulin 2024 ta hanyar amfani da jiragen sama a kewayen ƙauyen Tinzawaten da zummar kare al'ummomi da dukiyoyinsu daga ta'asar da haɗakar ƙungiyoyin ta'addanci ke tafkawa kan 'yan ƙasar Mali. Matakin da ya bada damar wargaza ma'ajiyar makamai da sauran kayayyaki da lalata motoci da dama. Saboda haka rundunar FAMA ta buƙaci jama'a ta ƙauracewa wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani, inji wannan sanarwa.
L'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance.
Tinzawatan da ke kusa da iyakar Mali da Algeria nan ne wasu sojojin Mali da 'yan rakiyarsu na kamfanin Wagner suka rasu a ranar Lahadi 28 ga watan Yuli a yayin wani ƙazamin faɗan da suka kafsa da 'yan awaren ƙungiyar CSP na arewa Mali. Mafari kenan hukumomin kasar suka tura jirage da nufin shan fansa, kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana ta wayar telefon.
La bataille a pris fin le dimanche. Le calme a regagné le site d'orpaillage.
Yace bayan fada ya kammala a ranar Lahadi, ganin yadda kura ta lafa 'yan kasuwa da masu ayyukan haƙar zinare suka koma kan aikinsu a mahaƙar Tinzawatan. Kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ɓarin wuta kan mutanen da ke nan da sauran waɗanda ke shirin ɗagawa a motoci. Wannan lamari ya rutsa da wasu 'yan Nijar da 'yan Najeriya da 'yan Chadi masu haƙar zinare, inji waɗanda abin ya wakana a kan idansu. Sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka yayin da wasu da dama suka ji rauni, ko da yake kawo yanzu ba wasu takamaiman alƙaluma a kai. Waɗanda muka zanta da su sun buƙaci hukumomi akan buƙatar aike musu ɗauki.
Abin da aka harbo da an karkashe mutanen wata gawan ma baka san ma ko taka ce ko ba taka ba, duka al'umma nan wurin kwakwanci. Akwai mutanen Niger, akwai na Najeriya, jiya ana cikin hawan motocin ne nan wurin aka harbo wannan abin, motocin duk sun watsi. Domin Allah muna neman gwamnati ta taimako mana da abin hawa wanda za mu samu mu fita daga cikin ƙasar nan.
Kenan mu da bamu ji bamu gani ba, bai kamata abin ya zo ya shafe mu ba. Muna roƙon gwamnati ko ta dakatar da waɗannan haftar da mutanen Niger, da Allah a taimaka mana. Muna roƙon gwamnati ta kawo mana ɗauki da wuri.
Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Niger ta bayyana cewa hukumomi na bin diddigin lamarin, saboda haka ne ma aka umarci 'yan ƙasar su dakatar da kai da kawo a yankin. Sannan an buƙaci su taru a wani wurin musamman da aka keɓe kafin a nan gaba a fara kwashe su zuwa gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Mumini Barma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hawwa, jiya Talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Atlanta, inda ta yi magana kan hubbasar da ta yi a kan iyakar Amurka da Mexico, tana mai ƙoƙarin daƙile tasirin wani batu wanda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da wasu fitattun 'yan Republican ke gani a matsayin wani babban abin yakin neman zaɓe. Harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a, inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a Atlanta cewa gogewar da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a wato ta gunduma da kuma Attorney General ɗin California ta ishe ta ta iya tunkarar Trump. Harris ta ci gaba da cewa,
"The Attorney General of a border state. In that job, I walked
Harris ta ce a matsayina na Attorney General ɗin jihar da ke kan iyaka yayin wannan aikin na yi tafiya a hanyar ƙarƙashin ƙasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro na tunkari ƙungiyoyin safarar muggan ƙwayoyi da bul'adama waɗanda ke shigowa ƙasar mu ba bisa ƙa'ida ba na gurfanar da su gaban shari'a sau da yawa kuma nayi nasara a ɗaya bangaren kuma Donald Trump ya sha kurarin shirin kare iyakar mu amma bai tabuka ba yayin da tashin hankali ke karuwa a fadin kasar Venezuela dangane da zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar Lahadi cibiyar kata da ke nan Amurka na cewa zaben wanda ake takaddama a kai wanda kuma ya kai ga ayyana shugaba Nicolas Maduro a matsayin wanda ya nasara a ta bakin cibiyar ba abinda za a ayyana a matsayin demokaradiyya bane wannan cibiya mai zaman kanta wadda tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da matarsa Marigaya Rosalyn suka kafa ta tura kwararru 17 masu saka ido kan zabe zuwa wannan kasa ta kudancin Amurka a wani bayani da ta yi da daren jiya Talata cibiyar ta ce wannan zaben bai da ingancin zabe na matakin kasa da kasa
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai Najeriya. Inda a wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnatin Najeriya ta dauka na shawo kan matasa don su jaye daga zanga-zanga ga magari da za a fara a gobe Alhamis. Wasu ministocin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun gudanar da wani taron manema labarai a Abuja inda suka zayyana wasu matakai da gwamnatin ta dauka don sauƙaƙawa jama'a matsalolin da suke fuskanta. Wakilin mu a Abuja Madina Dauda ta halarci taron ga kuma hirar wato ga ƙarin bayani da ta yi min ta wayar tarho.
Ministoci biyar suka yi mana jawabi a yau din nan a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Akwai ministan watsa labarai, akwai ministan tattalin arziki na Najeriya, akwai kuma ministan ma'adinai da ƙarafa, akwai ministoci dai biyar hawa. So muhimmin abin da suke cewa shine ana roƙo cewa matasa kada su fito wannan zanga-zanga. Domin ba a san in an san farin abu ba a san ƙarshen sa ba. An ba mu misali da ƙasashe da suka yi irin wannan zanga-zanga duk da cewa niyyarsu shine su yi zanga-zangar lumana kada komai ya lalace, kada wani ya rasa ransa, amma kuma a yanzu haka ƙasashe sun zama abin tausayi.
Na'am, da suka nemi cewa din to suna kira ga matasan nan suwa su dakatar da wannan zanga-zanga. Waɗanne ne daga ciki gwamnatin ta amsa za ta aiwatar na cewa lalle su haƙura su kada su yi amma ga abin da za a aiwatar?
Gwamnati ta buɗe wani shafi ko dandali ta musamman. Ya kamata yanzu matasa waɗanda suka gama karatu, suka gama digiri, ba su da ayyukan yi, to su yi ƙoƙari su bi waɗannan shafukan za a baza su a jaridun ƙasa, za a faɗe su a kafafen yaɗa labarai. Kowane matashi da ba shi da aiki a yanzu ya yi ƙoƙari ya cika wannan sharuɗan da za a shimfiɗa a waɗannan dandalin. Gwamnati za ta riƙa ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai riƙa tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi. Buhun shinkafa akan naira 40,000. Kuma yanzu gwamnati ta ɗau matakin sa ido saboda manyan 'yan kasuwa da ke sayewa su je su ajiye saboda ya tsada su ci gaba da sayarwa a gaba. To duk wanda ya fito ya wannan gwamnati ta yi alƙawarin za ta kama mutum kuma za a hukunta shi. Haka za a fito da abinci a yanzu.
Daga cikin buƙatun nan da matasan suka gabatar akwai batun kiran da suke na cewa a maido da tallafin man fetur kuma maido da farashin wutar lantarki kamar yadda yake a da. Wanda ana ganin wannan su ne manya-manyan abubuwan da suka jefa 'yan Najeriya a cikin halin da suke ciki. Me gwamnatin ta ce game da wannan?
Abin da matasa suka faɗi ya yadda cewa gaskiya ne. Kuma kuɗi za a yi matakan gyara ne aka ɗauka. Saboda haka maimakon su yi zanga-zanga, su yi haƙuri a nemi dandali da za a zauna da gwamnati a tattauna.
To Madalla, an gaida Madina Dadda Dauda. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya da zamu ƙara gyara zama mu saurari shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke hada kan al'umma da ke da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji A yau ma wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka jihar Sokoto Muhammad Nasir ya ci gaba da tattaunawa da waɗansu al'umma ne da suke zaune tare ba tare da tashin hankali ba suna kuma hulɗa ta arziki duk da shike sun fito daga shiyoyi daban-daban na Najeriya ne daga kuma kabilu da addinai daban-daban ga ci gaban tattaunawar tasu
Shirin zamantakewa na wannan mako ya yi da zango ne a jihar Sokoto
Mun suna Alhaji Sani Umar Jabbi sarkin yakin dagi uban kasar dagi idan za a riko da abinda tsarin mulkin Najeriya ya fito da shi to kuma aka aiki dan Najeriya ba a caga bako duk inda yake dan nan nan ya kaso ne zanna ne yake to a amince da haka dan to ina ga wannan zai kawo zaman lafiya
to ranka dade da yake mun ji al'ummomin da azumi na cikin gundumar ka kuma sun tabbatar da suna zaune lafiya da junansu wani irin amfani kila za a nuna a hali yanzu a ce zaman lafiya ya kawo a cikin wannan ginaka
to babban amfani da za a nuna wa ga zaman lafiya ya kawo in ka zo yanzu cikin kasa ta inda yake zama mini Najeriya irin ta maji da wannan take da zu irin Offa Road irin Mabira zaka iske ga coci ga masallaci kuma ba taba hada ba wani biyu katanga su ma daya tsakanin masallaci da coci kuma ba taba hada ba kuma kowa na da fahimta da juna so kaga idan da babu wannan sai a samu tun da ganin Sokoto gaba daya gari ne na musulmai ne to amma kuma yanzu suna da hakuri da juriya da wanda ba musulmi shi ma yana wurin ibada kuma ba taba shi ba na biyu idan ka dibi yadda suka kasuwancin su a zo ayi hadan siyasa hadan kone-kone kuma kayan su ba taba ba ba taba shagon kowa ba ba taba wurin gidan kowa ba taba kone gidan kowa ko an ka buge shi ba na uku idan ka zo kuma makarantun ne da ake karatu zaka iske duk su ne akwai dan kabila Igbo akwai dan kabila Yarbawa akwai dan kabila kudanci da kudanci akwai dan kabila Arewaci da Arewa maso tsakiya kuma dukkan su da al'adunsu ba ta samu matsala ba zaka iske ma National Service NYSC so nan ababe ya sa muna abubuwa tare sannan ali na biyu masarauta ta wadda gani yan majalisa na nika tattauna da su akwai fasto cikin su akwai wakilan kristoci da yawa wakilan mata da matasa wannan duk abin zaburo wanda gwamnati ka so ayi ko wani abu ina bi dasu duk in bi goyon bayan kowa duk abin da mun ka fahimce shi su kristoci na magana church church hada mutane su gyara halayya kaza su ba da goyon baya ga shawaran gwamnati mu ma masallatai muna hadi kungiyoyin mata na kan ana hadi kungiyoyin mata na musulmi ana hadi to wannan shi ne akwai zamantakewa ta kwarai kuma hakika yau duk wani abu za a yi yau wanda ya kunshi na jama'a ta sai na ce ina rabaran Iliya ina rabaran Matthew ina rabaran Bulus duk muna da su mu hadu mu tattauna menene ra'ayin mutanen su ga namu mu yi matsaya guda wanda ba ta taba interest din kowa ba da ci zarafin kowa ba ta bi dire da interest na muka promotion to kowa sai shi ta yi wa mutane ne ta hannun da suka yadda sai su yadda da abin da gwamnati ta so ayi a nasara sai a samu goyon baya 100% ba a samu rejection ba a samu tashin hankali ko ta tsaniya saboda su ne shugabannin addinai su ne shugabannin da jama'a suka yadda da su su ne da aminci da al'ummar su kuma lalle in muna magana da su muna tattauna da su muna wanzar da zaman lafiya muna ƙara faɗakar da fahimta political ne guda muke secondary school guda muke primary school guda muke kasuwa guda muke kuma babu da za'ai mu ki juna dole mu yi hulɗayya wannan su kaga Najeriya kenan mini Najeriya cikin gidajen mu na sarauta duk yau akwai dan kabilu akwai matan nan ma auro kuma sun hayayyawa kuma ɗiyan su suna annan tare da mu yau duk majalisa ta walau dan dan Bayaraba na walau dan dan Ibo ne walau dan dan Tibisa walau dan dan Plateau duk suna nan cikin family din mu kuma mun zan guda kuma kowanne suna ya zama sarki cikin ɗiyan su to wannan muna shi aka hada kan Najeriya kowa ya mutunta wani kowa ya mutunta addini wani kowa ya mutunta kabila wani Allah da yayi waki shi
Har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa
sunana Reverend Iliya Ibrahim na Hakan Church a nan cikin birnin Sokoto.
Wani irin darasi zamantakewa ko kamata a ce ta nuna ga Najeriya da yake ita ma kasacewar da addama bambantan kabilu da kuma addinai?
Akwai babban darasi ranar 26 a watan 12 da ya gabata. Mun taru da musulman mu da kristocin mu sun zo sun taya mu bikin sallar Christmas wanda har mun kira media sun dauka an sa a television domin a gani irin kokarin mu na kawo zaman lafiya da fahimta juna wanda babban darasi ne. Dai a cikin azumin da ya gabata mun zo nan mun taro mun yi buɗa baki da musulmi da kristoci tare duka mun sa wannan a media an gani a television domin su a koyi cewa darasin idan mun fahimci junan mu addini mu bai kawo mana fada ba addini bai kawo gawa ba damuwan daga gare mu ne sa'an da mun fahimci juna zamu zauna lafiya so mun bar wannan ya zama darasi domin sauran garuruwa ko kuma sauran inda ake zaune da mabambantan addinai da kabilu daban-daban a fahimci zama taren shine cigaban mu shine arzikin mu domin duk inda babu zama lafiya babu cigaba babu kuma kwanci hankali babu arziki kenan ko kasuwanci ko sana'a ko addini ma bai shiwa in babu zama lafiya so amma in an koyi zamantakewa tare za a samu cigaba.
Rabaran Iliya, bayanai sun nuna cewa dai ana zaune lafiya kuma ana jin dadin zaman lafiya din. Wani irin hasashe gare ka ko kuma wani irin makoma kuke fata a wannan yanki?
Babban makoma da muke fata a wannan yanki shine mu cigaba da hadin kai har ya zama gurbi ga waɗansu malamai da kuma pastoci wanda ba sa cikin rukunin mu ba a Sokoto kadai ba da Najeriya gaba daya. A cikin zamantakewa mu anan ba ma duban me zaka ba mu a muna duban me zame mu al'umma ya zama da taimako a gare ta shi yasa har wancan kungiyar ta kafu kuma muke zama tare muke aiki tare sa'annan kuma ina so in mori damu ma in yi kira ga pastoci da malamai da kowanne irin ke matsayin da Allah ya bashi idan kwadayi ya dauke ka kai malami ko pasto ka bi yan siyasa zaka zubo da darajanka kuma an ce mutunci madara ne in ya zube bai kwasuwa so yana ba ma malamai da pastoci shawara ba umarni ba shawara matsayin da Allah ya baka a matsayin ka na jagoran addini ka rike shi da gaskiya kuma ka koyar da gaskiya amma ka bar kwadai domin kwadai zai halakar da mu in ka dubi abin da yake faruwa yanzu a cikin kasar nan waɗansu pastoci da malamai sun zubo da darajansu har ana faɗa musu maganganun da bai dace a social media ba domin neman tunani ko faranta wani zuciya baka faranta Allah rai ba ka faranta wani zuciya zai zo ya dawo ya zama damuwa gare ka so irin haɗin kan da muka samu muke tafiya ina fatan ya zama gurbi ga waɗansu su koya ba a Sokoto kaɗai ba a dukkan Najeriya domin mu samu zaman lafiya addinin mu duka guda biyun nan bai koya mana fitina bai koya mana tashin hankali ba duka ina kira da zaman lafiya amma jagorantan addinin da kuma masu bin addinin su a damuwa so in an fahimci juna an tsaya a yi rayuwa da gaskiya kowa ya bi Allah shi to za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba damuwan da muke a cikin kasar nan za ta warke amma rashin bin addinin da yanda ya kamata da rashin faɗar gaskiya da son zuciya da kwadayi dishi ya jefa mu irin cikin wani halin da muke ciki.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zan cimma burina.
To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa yana tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karaman Najeriya a nan Sokoto.
To sunana Lami Musa, ni daga nan ne ta maje.
To sha'anin kamar irin kasuwanci da huldaya ta waje ba cikin gida ba an hito waje kamar irin sana'o'i ya kuke zaune da waɗanda kun ka bambanta da kabila da su ko addini?
To gaskiya a fannin kasuwanci zamantakewa ta wurin aiki ma na gwamnati muna tare da kabilu daban-daban. Misali ni shugaba ne marubuciya ne na matan kan gaba daya mukan yi zama da matan famuwa mukan koya ma kanmu juna sana'o'i domin yantar da kan mata mukan hana zaman banza ga mata mukan nuna ko ruwa ne ka samu ka sai da shi ka sarrafa shi mukan kuma ba su shawarware mu koya musu akan duk abin da namiji ya kawo kada ka lalatar da shi kada ka banzartar da shi domin lokaci zai yi zaka bi dai abin nan kuma ba zaka same shi ba.
To wani irin darasi kiga ya kamata a ce Najeriya ta koya daga ku da azumi tare da su mutane da kun ka samu kanku kabilun ku sun bambanta addinin ku ya bambanta da su wani irin darasi ya kamata Najeriya ta koya?
Ina so Najeriya gaba daya ta san da cewa mu da Allah ya hada a cikin Najeriya amma a matsayin magada na Najeriya mun zama daya da musulmi da krista da dan gargajiya idan har muna girmama ra'ayin kowa ga addinin shi, baka raina addinin wani ba, to za a sami zaman lafiya. Amma idan ka raina addinin wani, yau fada ya shiga tsakaninka da wannan addini, kai ka ja ma kanka. Kowane addini yana koyar da zaman lafiya, amma waɗanda suke bata gari da masu zaman kashe wando suke kawo tashin hankali domin neman wani abu na nasu zuciyarsu, wanda kuma baya kawo ci gaba sai dai ya kawo koma baya. Allah dama ya albarkace Najeriya da abubuwa da yawa waɗanda idan ka sarrafa su za su zama da amfani.
Har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar. Ya sunanki?
Sunana Aminatu Aminu.
To me a shawarar da zake baiwa sauran al'umman Najeriya idan aka kutunta da yadda ki zauna yankin da ba nake ba, kuma haki aure gidan da ba kabilar ki ba, kuma kina zaune lami lafiya, wani irin kira kuma shawara zake baiwa ƴan Najeriya?
To ni da shawara zan ba ma ƴan Najeriya shine zaman fahimtar juna, a nema zaman lafiya da juna, saboda da kuma muna da musamman mu mata ta bangaren mata mun cika samun matsalan na jahilci, abin kamar akwai wanda basu taba yin tahiya ba, sun je wani gari sun ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya, to sai ka ga in sun ganka kai inda ka zo ba ko kan da badan kike da ke aure nan, sai a dinga gani kike daban kike, ana nuna bambanci. To shi a masalan mu tsakanin mu mata, duk ko Hausan ne ba fadi daidai ba, sai a doke ka ki wani iri kaman ke a jahila. To shi a abin da ni dan fahimta a nan wurin, so apart from that duk others jam zaman lafiya muke zaune ko ne ba wani masala na.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da waɗanda suka bada zarafin tattaunawa da su, da Murtala Mansa da ya waƙe mana shirin zamantakewa, da waɗanda kuma suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya. Dan Allah ku zo mu
dau hanyar gyara. To ma da lafiya a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, kungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniye a wani hari da ta kai Tehran, babban birnin ƙasar Iran, inda Haniye ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Wani bayani da Hamas tura ta kafar Telegram mallakarta na cewa an kashe Haniye ne a wani gida da ke Tehran, babban birnin na kasar Iran. Rundunar tsaron juyin juye halin Iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron Haniye ma a wannan hari na Asuba, kuma ana kan binciken al'amarin. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa, inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da Rasha ta harbo, wanda ya doshi yankin Mykolaiv. Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, shi ne aka fi aunawa a wannan hari na jirage marasa matuƙa. Sarhi Popko, shugaban hukumar kula da birnin Kyiv, ya faɗi ta kafar Telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman Kyiv da kuma wasu wuraren da ke kusa. Yayin da tashin hankali ke ƙaruwa a faɗin ƙasar Venezuela dangane da zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar Lahadi, cibiyar Kata da ke nan Amurka na cewa zaben, wanda ake takaddama a kai, wanda ya kai ga ayyana shugaba Nicolas Maduro a matsayin wanda ya yi nasara a ta bakin cibiyar, ba abin da za a ayyana a matsayin demokaradiyya ba ne.
To masu sauraro baki ɗaya, kuma anan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokacin. sai kuma an jima da daddare idan Allah kai mu misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya ne jar kamar da tsadi wato 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Ibrahim Garba da yake an gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Lovers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawo shirin ki muku fata alheri daga nan Washington DC sai an jima ku.